نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله يوم نشات بس قوات الصفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكه زوى مدينه دوله الذي هدوء كعمرنا اخر wanda ya ci da 12 ga watan 8 shekara ta 2025 bana ci da ba da yin karatu cikin littafin al-arba'una hadisa wannan shine karatun mu na 43 za mu ja shi kan hadisi na 42 wanda kuma shine karshen littafi shine ko malai ce hadisi tsari wa 40 hadisi na 42 an Anas ibn Malik radiyallahu an an karbo shi ne daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda Anas dan Malik khalifin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin kananan sahabbai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin kananan yara ma kuma ya fara hudda kai tsaye da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yin hidima a cikin gida annabi alaihi salatu wasalam ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso garin Madina mai bin shi Ummu Sulaym ta kawo hannun shi ta kawo shi nan annabi alaihi salatu wasalam ta ce ga dana nan na baka yi maka hidima saboda haka yayi hidima a cikin gida annabi alaihi salatu wasalam ta shekaru 10 tun daga ran da manzon Allah ya zo Madina har wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama su ne yaran gidan annabi alayhi salatu wassalam kuma ya ba da labarin irin zama na dari da ya da annabi dama manzo Allah zaman dari yake shi to yace nayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hidima shekara 10 bin taba yi mani tsawa ba ita ba kira na yi mana fara ba ita ba ce mani ina da na aiki ka me yasa baka tai ba kowa ya ce ka ya baka za mu taba mana tsawon shekara 10 duk da ƙananan shekarun shi ta san sai ya zage wasu abubuwa waɗanda ba irin na manya ba yaro sai ana kawar shi malam sallallahu alaihi wasallam bai taba kawar shi saboda iya zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik yana daga cikin malaman sahabbai kuma waɗanda suka samu ilimi sosai yana daga cikin na gaba-gaba mutane guda 7 waɗanda suka rawaito sama ga hadisi 1000 daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Abu Huraira cewa sai Jabir sai Anas muna ganewa ku shi ne na hukunsu Allah ya kara masa yarda kuma ya rasu shekara ta 1903 ko da 1905 malamai sun yi sabani kuma Allah ya ba shi diya da yawa Allah subhanahu wa ta'ala saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mashi addu'a Allah ya ce Allah ya maka albarka cikin dukiyarka da iyalinka. ya samu dukiya mai dumbin yawa, sannan kuma ya samu ƴaƴa masu yawa, ya yi biya yana ɗari. Yana ɗari tsakanin maza da mata hannun mai shi, domin ya wuce shekara ɗari duniya. Yace shi da kanshi ma yadda ya rihe da kanshi sun yi ɗari, da gaban yadda suka yi ta rasuwa sun yi ɗari. Amma bai taɓa cewa sun mai yawa ba. Kadiya ba su yawa. Kuma ku da talauci, tsoron ne talauci ne. Tsoro ne ake, ba talauci ba ba, tsoron shi ake. Shi kuma Allah ake tsoro ba talauci ba. Kuma tsoron talauci ba, ni tsoron Allah. Kuma yin taƙin laye ji Allah kuma kariya. An yi talauci kuke tsoro yadda kuke san ma rayuwa, da ɗari da uku sai Allah ya yi sa ku kasa ci da su. Kuma kuka ji tsoron Allah, in dai ya baka ka ji tsoron Allah sai Allah ya kawo mamarta gaba da ci da shi, in da yawa ma ya baka haka. Kuma tsoro, Allah shi ne abin tsoro. Allah ya azurta mu da tsoron shi.
Amin.
Walaiti samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya kulu na ji manzon Allah ila da hannunta Allah su kare tabbata gare shi na cewa qala Allahu ta'ala Allah mai girma da daukaka ya ce ya ibna adam ya kai dan adam innaka ma da'awtani lalle kai matukar dai ka roke ni ka kira ni wa rajautani kuma kai fatan samun wuri na ghafartu laka na gafarta maka ma kana minka ko ala ma kana minka akan abin da ya kasance daga gare ka wala ubari ba ruwana da yawan abin da ka aikata. Yabna adam ya kai dan adam law balawat junubuka da zunubanka za su kai ananan sama'i ƙonunuwar sama ai ta jera su tun daga ƙasa har sai sun taɓo sama. Kuma istaghfartani sa'an nan ka neme ni gafarar waɗannan zunuban da suka kai sama. Ghafartu laka da na gafarta maka. Ya ibna adam ya kai dan adam innaka lallai kai law ataitani da za ka zo mani bi turabil ardi khataya da zunubai cike da duniya, da cika duniya da zunubi. In malakita ni sa'an nan ka mutu ka gamu da ni ranar alkiyama la tushriku bi shay'an ba ka haɗa komi da ni la ataituka bi qurabiha maghfiratan da sai na zo maka da gafara cike da duniya kaima. Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi wa qala yaji hadithun hasanun yaji hadisi ne mai kyau. Wannan hadisi wato da Anas ya rawaito yana ɗauke da bayanin cewa waɗannan su ne abubuwa waɗanda ake samun gafara da su a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Ɗaya daga cikinsu shi ne addu'a innaka ma da'awtani lalle kai in dai ka roke ni matuƙar dai ka kira ni. Muna ganewa ku wa rajautani addu'a tare da ni, tare da ƙauna, tare da fata, tare da sakankancewa kana roƙon Allah kuma kana tabbatar da Allah zai baka. Saboda addu'a abu ce da aka yi umarni da ita kuma aka yi alƙawarin amsa ma wanda ya yi ta. Allah subhanahu wata'ala ya ce wa qala rabbukumu ud'uni astajib lakum. Allah malikinku ya ce ku kira ni zan karɓa muku. Kuma ya zo a cikin wani hadisi manzo Allah ya ce inna ad-du'a wal ibada lalle addu'a ita ce ibada. Sai manzo Allah ya karanta wannan aya sallallahu alaihi wasallam. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka bashi addu'a to an bashi ni an bashi karba addu'a. Ma'ana duk wanda Allah ya bashi kyautar yin roƙon Allah to shikenan, kuma Allah ya bashi kyautar karba addu'a. Ta nuna ma dai cewa roƙon Allah yana tare da karba addu'a. To Allah ya zarta ka da yawan roƙon Allah da addu'a to kuma shikenan. Yadda aka ba ka ƙoƙarin yin addu'a to kuma an baka bi karba addu'a. An amsa ma. Domin Allah ta'ala ya ce uduruni astajib lakum. Ku kira ni zan karba muku. Wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ya yiwuwa Allah ya buɗe ma bawa ƙofar addu'a kuma ya rufe mai ƙofar amsa addu'a. In dai ka dage kana yi to kuma Allah subhanahu wa ta'ala dagewarka ita ke sa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya karba addu'a. Muna ganewa ku? Sai dai ita addu'a sababi ce wanda yana kunshe da karbawa amma yana buƙatar sharuɗa, kuma yana buƙatar abubuwan da za su kore rashin karba addu'a ɗin. Saboda haka wani lokaci kana yi kai ta addu'a amsawa ta yi jinkiri da makara a daɗe ba biya buƙata. Me yasa? Saboda korewa waɗansu sharuɗa ba su samu cikin addu'a ka, ko kuma saboda samun waɗansu abubuwa da za su hana Allah ya karba addu'a ɗin. Duk akwai wannan. Saboda in an ce ka kira Allah ba kai tsaye ba kuma akwai wasu abubuwa da za ka gabatar da su gabanin ka kira Allah ɗin. Wani kawai ka ce Allah ba ni. Yaya? Kamar mutum ne kana son wani abu gari sai ka kira ta waya. Alo? Alo, na'am. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kai kaza nake so da Allah gabanin ka. Ba gaisuwa ba ya gida ya iyali ya abubuwa. Ba wani yabo kawai haka nan daga assalamu alaikum kai kaza nake so ka bani zai baka sai in gaggaya ya yi shi wannan to ba mu ne to ba ka yi shi haka kawai to dan adam ba mu ba da abu ban dangana Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ya tsara ma idan kai to saboda haka kenan. Addu'a karɓaɓɓiya ce amma tana da sharuɗan ta. Malamai suka ce daga cikin mafi girman sharuɗan addu'a karɓan addu'a shine wato halartowa zuciya lokacin da kake addu'a, da kuma ni fatan karɓan addu'a ɗin wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda Imam Tirmidhi ya tada hadisi daga hadisin Abi Hurairata radiyallahu anhu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku roƙi Allah alhali kuna da ni, kuna da tabbas cewa Allah zai karba muku addu'a. Duk lokacin da kake addu'a ka sa cikin zuciyarka tabbas sai an karba maka. Me yasa? Saboda wanda ya ce ka kira shi kuma ya ce zai karba, kawai ka yarda ka bar tunanin anya ba a san wannan shakku ne, so ake ka tabbatar. Me kake roƙon Allah da zai hana ka? Menene nawa abin yake? In shi ka goma da kake roƙo shi da za ka zanke tunanin wanda mutanen da ya ba miliyar yoyi ba ba in ka goma kana wani ba ka gaban da ya ba su ba ko miliyar sake kuma na Allah bai karewa ba ko ba na wani ake an sha a miƙa maka ba, a'a na Allah ne yana nan. Duk duniyar nan da muke bata ta cikinta, duk abin da Allah ta'ala ya ba mu yake ta juyawa mana ta wata yawa ciki, duk bai kai ka zo ka tsoma nan ka cikin ruwa ba ka yi. Waɗanda ma ba su zo duniya ba irin sake yana nan, abin da aka tanadar masa yana nan, ana jira da sun zuwa ba su. Kamar kuma na kaza ke wani kokonto hanya ka samu nawa ne zan fito kina. Ko me kake so? Ko mulki kake so? Mulkin da za ka yi na unguwa? Ko na shekara yi ka na suna kawai? Ka zan yi tunanin ba za a ba ka na ƙasa. Mutane mulkin duniya a gaban su. Duniya gaba ɗayanta duk ko'ina su ne sarki, ko'ina gani su ne sarkin duniya. Wani kai da kake ɗan neman wani ɗan yanki na Nijar kawai ka baya kana wani tunanin ba a ba. Manzon sallallahu alaihi wasallam yace ku tabbatar da cewa Allah zai karba muku addu'a in kuna roƙon Allah, domin Allah ta'ala baya karban addu'a daga zuciya wadda ta rankana ta shagala daga Allah. Kana addu'a kuma hankalinka ba wurin Allah yake ba, to Allah baya son haka. Sharadi kenan. Wannan hadisi manzon sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan zukatan da kuke gani zukatan mutane kamar kuhuwa suke, waɗansu sun yi waɗansu girma ko ba haka ba? Da buhun shinkawa da buhun gishiri wane yin girma? Da buhun shinkawa da buhun masara wane yin girma? Yadda ka san buhuhuwa haka zukatan musu, akwai mai karamar zuciya akwai mai babbar zuciya. Allah ce to idan za ku roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ku roƙe shi kuna da tabbas cewa Allah zai karɓa muku addu'a, saboda Allah subhanahu wa ta'ala baya karɓan addu'an bawa bayan zuciyar da ta riga ta rankana ta shagala daga Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka ba haka ana bawa in za a yi roƙon Allah ya ce Allahumma ighfirli in shi'ta, Allah ka mana gafara in ka so, kanka roƙi Allah da wani kawai ka ce Allah ka gafarta mani. Me yasa? Saboda babu wani wanda yake matsa ma Allah ya ba, kuma haka ana bawa ya gaugawan addu'a, ma'ana ya gana wanda ba amsa mashi addu'a ba, ya bar addu'a saboda ni saboda ya ga an dade ba karba mashi ba, an hana bawa ya wani. Haka sa wannan yana daga cikin abubuwan da suke sa Allah subhanahu wataala ya karba addu'a bawa. Me yasa? Saboda kan bawa ya yanke kaunar shi da fatan shi daga Allah subhanahu wataala wanda yake karba addu'a. Ko da lokaci ya yi tsawo kanka bari, kanka ce ka haƙura, ka san wani za ka ji ta yi kawai da abin da na haƙura kawai. Allah ya ga dama ya bani, ya ga dama dai na haƙura gaskiya. Duk wata addu'a da za ka yi ana sai ke na yi, duk wata addu'a dai ya san addu'o'i gaba ɗaya. Duka Allah ya karba sani ne ba kai ba. To ma Allah subhanahu wataala yana son addu'a mutanen da suke matsawa wurin addu'a. Dagi da sai da rana da mulci da daddare kowane lokaci. Allah yana son irin waɗannan baki. Ya zo a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce lalle bawa idan ya roki Allah subhanahu wataala ba Allah yana son wannan bawa sai Allah ta'ala ya ce mu malaika Jibril kanka yi gaugawan biyan bukatar bawa in saurara mu kanka yi mai sauri, domin ina son in zan ki jumbure shi yana cewa Allah bani saboda ina ba shi ke wanda ke ne ba addu'a shi ke wanda yake kwana masallaci saboda wata bukata ko da sai bukata ta biya wannan masallaci shi ke sai sallah to me za a yi kuma ne. Wala ka Allah ya ce ina son in ji muryar shi yana cewa Allah bani. Allah subhanahu wataala ya ce wad'uhu khawfan wa tama'a, ku kira Allah da tsoro, ku kira Allah da kwaɗayi, inna rahmatullahi qaribu min al-muhsin, rahma Allah tana kusa daga masu kyautata. To in ne bawa ya dage ya matsa yana ta addu'a yana kwaɗayi a cikin wato karban addu'a, to Allah subhanahu wataala ba tare da ya yanke kamna ba to yana kusa ga Allah ta'ala ya karba mashi addu'a shi. Duk wanda kuma ya dage da kwankwasa kowa to ya kusa Allah subhanahu wataala ya buɗe mai. Haka ya tabbata wani hadisi da Anas ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku gaji da yin addu'a, kada ku je ku gaji, domin babu wani mutum da zai hannaka tare da addu'a. In dai kana addu'a to kai ka tsira ka ci nasara. Wannan shine sharadi babba daga cikin sharadda na me na karban addu'a, wahalar to wa zuciya, ka san lokacin da kake addu'a gaban Allah subhanahu wa ta'ala kake gaban mai abin kake. Yana daga cikin mahimmancin abinda yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake karban addu'an bawa wato gafarar zunuban shi, ko kuma daga cikin abubuwan da ya kamata bawa ya roki Allah subhanahu wa ta'ala wato ya roki Allah gafarar zunubi musamman wurin addu'a. In ka zo wurin addu'a wata buƙatar ka ka yi istighfari ko uku za ka yi, in ka ƙara ya bakwai za ka yi, in ka ƙara ya sha ɗaya za ka yi, haka dai ka yi da yawa sannan ka magaya ma Allah subhanahu wataala bukatanka, to za ka ga abun mamaki. Ko kuma yana daga cikin abin da ya kamata bawa aldagi yana roƙon Allah subhanahu wataala da shi, wato abin da ke lazimta samun gafaran Allah shine tsira daga wuta. Ko dai ka zargi cewa Allah ya gafarta ma zunubi, ko kuma ka zargi cewa Allah ya kare ka daga wuta. Ga yana Allah na cewa bayan Allah suna cewa wakina azaban nan, wakina azaban nan ko da kuma roƙon Allah subhanahu wataala shiga aljanna. Yana daga cikin rama Allah subhanahu wataala ga bawa cewa lalle bawa idan ya roƙe shi da wata bukata a cikin duniya, Allah subhanahu wataala yana iya kauda shi daga barin shi, kuma Allah ta'ala yana iya musanya mai mafi alheri daga abin da ya roƙi Allah subhanahu wataala. Ko dai Allah ya kaudar da wannan, da ya kaudar da wani mugun abu daga bawa, kana roƙon Allah ya baka wani abu, to wani bala'i zai zo, in ka samu abu ma sai bala'i ya daina abu, to sai Allah ya tare ma bala'in abu kuma a hana ka abu. To da abin ya samu jaye ya wado jaye dauki, da rike ma bala'in kan ma ka samu abu walai, da kyare kana bala'in yanzu ya canja abin da ka samu, da tare maka bala'i walai. Yana cewa zaya ban shi in so bala'i shi ne. Da dan gani ko yaya ne in so bala'in ya tsaya mu. Ah, gara bala'in ya zo, gara bala'in ya tsaya. Ko ba haka ba. Ko kuma Allah subhanahu wataala ya aje maka abin ranar lahira sai ya baka. Ko kuma da wannan addu'a da kai maimakin a baka abin da kake so sai Allah ya gafarta ma wani zunubi wanda ka manta shi. Dani. Saboda kenan dai daga cikin waɗannan abubuwa suke faruwa in ka ga kayan jinin biyan bukata wurin Allah subhanahu wataala, dai daga cikin wannan. Ko kuma baka lafiya kai ta addu'a. Ta addu'a Allah ya baka lafiya, Allah ya hana. Saboda kusancin da zaka samu da wannan ciwon da kake yi yana zunci jikinka, ba za ka samu ba in ka samu lahiya. Da wannan ciwon da Allah ya jarabe ka da shi na dindindin, sai Allah ta'ala ya ta kawo ka, ta karo jawo ka kusa da shi, kai ana kara ma matsayi wurin Allah. Kuna gane ku, wanda in lafiya kake sai ka nisa da Allah, amma rashin lafiya sai da safo ne kana ni. Ai kaga ba za ta waya ka samu mara lafiya yana fushi da Allah. Kullum dai wata yake Allah ya ba shi lafiya. Dan kullum mutum yana kusa da masallaci ko kullum kana da sadaka. Duwana duwa ta ibada kana ta kokari kai dai fatan dai Allah ya maka biyu. Ka ba ka lafiya. Dan Allah ya ba ka lafiya shikenan. Kana jin karfi da jikinka komai ma sai ka yi ba ruwa. Da shi yasa wani lokaci saboda Allah ta'ala ya kawo ka kusa da shi sai ya barka da wata jarabawa ta rayuwa, in ta kokowa da kai da ita, haka za ku tsayawa har ranar da ka koma wurin Allah subhanahu wataala. Muna ganewa ku? Ya sa wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani musulmi da zai roƙon Allah subhanahu wataala da wata addu'a wanda babu zunubi cikin addu'an, ko yanke zumunci wace sai Allah subhanahu wataala ya ba shi ɗaya daga cikin abubuwa guda uku, ko dai Allah ya gaggauta mai biyan buƙatar shi, ko kuma Allah ya adana mai sai ranar lahira, ko kuma Allah ta'ala ya yi mai wani bala'i wanda ya yi daidai da irin wannan bukatar shi. Sai sahabbai suka ce to tun haka nan ne ya Rasulullah, bari mu yawaita addu'a. Allah ya ce to sai Allah ka ya fi ku yawan ba ku abin da kuke so. To da haka kenan mu dage mai ta roƙon Allah subhanahu wataala mu bar hushi da wato Allah subhanahu wataala, in mun yi ta addu'a muna ta roƙo muna ta ganin cewa Allah subhanahu wataala bai ban mu kan mu da jimitai. Yana da cikin manzin girman wato abubuwan da suke sa Allah ya gafarta ma bawa zunubin shi, cewa lalle bawa idan ya aikata zunubi bai yi watan wani cire ta. Bai batan wannan zunubin ba daga wurin Allah subhanahu wataala, bai batan samun gafarar shi ba, kuma ya san cewa babu wanda yake gafara zunubai sai Allah subhanahu wataala. To yana daga cikin mafi girma abin da ke sa Allah ya gafarta maka, ka kawalanci samun gafara wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna ganewa ku? Shi yasa nan manzo Allah ya ce, Allah ya ce, ya ibnu Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ma kana minka ko ala ma kana minka wa la ubali. Ba ruwa na da wanda kai mana zinuban bawa din girman su. To ya mewa Allah da gafara Allah dan shi girma. Muna ganewa. Duk abin da kai ka duk yawan shi. To me kai yawan gafara Allah da yahiwa Allah. To da ka zinubai da girman su a wurin yahiwa Allah da gafaran Allah ɗan kanana ne. Mana rahama Allah ta ishe su. Gafaran Allah ta ishe su. Yahiwa Allah shi yasa babu wani zunubi in dai tsakanin kai da Allah. Da za ka cewa ba za a gama tsammanin shi ba ku shi in ka tuba kowane irin zunubi ne Allah subhanahu wa ta'ala zai yi gafara shi kuma Allah ta'ala ya ce ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya ku bayina waɗanda suka wuce iyaka wurin zunubai kada ku yanke kauna daga rahmar Allah subhanahu inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah yana yin gafaran zunubai baki daya duk zunubai gabaɗaya Allah yana gafarta su babu wani zunubi wanda zaka tuba in dai da kai da Allah ne face sai Allah subhanahu wa ta'ala yayi maka gafarar shi. Allah ya mana gafara amin. Sai ka wannan hadisi yana kwarantar da mu wato roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wato buƙatunmu da kuma gafarar zunubanmu. Dalili na biyu na samun gafaran Allah shine istighfari. Idan na kana istighfari ko mun girman zunubai ko da sun kai kololuwar sama law balaghat dhunubuka alana samai da zunubanka za su kai kololuwar sama tun daga kasa har sai sun tabo sama ka roki Allah gafara Allah zai gafarta maka. Duk yawan zunubai gabaɗaya istighfari kuma shine neman gafara. Gafara kuma shine kare bawa sharrin zunubai tare da rufe mai su. Zunubi yana da sharri da yake haifarwa. Akwai bi bayan zunubi. Zunubi yana iya taba maka lafiya, yana iya taba maka kasuwancinka, yana iya taba maka aikinka, yana iya taba maka iyalanka haka ne. Yana iya taba maka lafiyar jikinka. To in kana neman gafaran Allah subhanahu wataala to sai Allah ya kare ma wannan sharrin da zai yi. Kuma sai Allah ya rufe su nan ba. Kamar ba kai ba. Shi yasa za mu gani cikin Alkur'ani mai girma Allah subhanahu wataala ya yawaita ambaton istighfari. Wani lokaci Allah ya ce ayi. Kamar yadda Allah ya ce wastaghfirullah. Ku roki Allah gafara inna Allah ghafurur rahim. Karshen suratu Al-Muddathir ko Al-Muzammil. Astaghfirullah. In ta Allah gafara inna Allah ghafurur rahim. Allah ne yawan gafara ne yawan jinkai. Kaga Allah ba ya bada. Wata aya Allah ya ce wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Nace masu ku roki gafaran ubangiji ku sa'an nan ku tubo zuwa gare shi. Ayoyi ne suna nan na istighfari. Wani lokaci Allah ya bada umarni ayi, wani lokaci kuma Allah ya yabi masu istighfari din. Amma fadan Allah ta'ala wal mustaghfirina bil asham. Da masu roƙon Allah gafaran zunubai a ƙarshen dare. Kaga Allah yana yaban su. Haka ne ko? Alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin in ashar. Yabone Allah yake musu. Kai kokari ka zamanto cikin bayin Allah waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake yaban su akan istighfari. Wata aya Allah ya ce wa bil ashari hum yastaghfirun. Suna roƙon Allah gafara a ƙarshen dare bayan sun kwana suna ibada. Duk yabo ne Allah yake musu. Kuma Allah ta'ala ya ce wal ladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfiru li dhunubihim. Waɗanda suka aikata albasha ko suka zalunci kansu suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala gafaran zunubansu. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Kuma babu wanda yake yin gafaran zunubai in ba Allah. Wani lokaci kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana tunatar da mu cewa Allah yana yin gafara ga dukkan wanda ya roke shi gafara.
Kamar fada Allah subhanahu wataala,
wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafuran rahima. Duk wanda ya aikata mugun aiki ko kuma ya zalunci kanshi sa'annan ya roki Allah gafaran zunubai, to Allah subhanahu wataala zai tarda Allah, Allah mai gafara ne, Allah subhanahu wataala mai jin kai. Wani lokaci kuma sai Allah ya hada istighfari da tuba, sai a hada su guda biyu, kamar aya da ta gabata, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, na ce masu ko kuma cewa ku roki Allah mahaliccin ku gafara sa'annan ku tuba zuwa gare shi. Istighfari shine neman gafara, kana gane ku? Tuba kuma shine barin aiki, mugun aiki shine tuba, dawowa bisa hanya ta kwarai, kabar mugun hanya ta saman Allah, shi ake ce mai tuba.
Na tuba ba ni karawa,
ba na ba ni karawa din shine na tuba, kana gane ku? Idan sun hada to kowane da wuri shi istighfari shine ga dangi cewa Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli,
Allahumma ighfirli, Allah ka gafarta mu, ko kuma ga dangi cewa astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah,
ina roƙon Allah gafara, ina roƙon Allah gafara, ina roƙon Allah gafara, ita kuma tuba shine kabar abin. Mun gane bambancin su ko? Yawa, tuba daban, gafara da abu, istighfari daban. Wani lokaci kuma sai Allah ya bari istighfari shi kadai, kuma Allah ya bari wato irin ranar da za a samu a kan shi, wannan da ya zo a cikin alkur'ani mai girma. Dukkan su abubuwa ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so bayi su mai da hankali zuwa gare su. Allah ta'ala ya jiranta ma istighfari wato abubuwa na ci gaban rayuwa masu yawa. Yusil sama'a alaikum midarara wa yumdidukum bi amwali wa banin wai ja'alla kun jannati wai ja'alla kun anhara. Wa ku rayuwa ingantacciya an kuna yawan istighfari. Allah ya taimake mu da yawan istighfari. Sai dai malamai suna cewa da istighfarin da ake magana, ana maganan istighfarin mutumin da ba ya dagewa a kan mini. Ka zo ka sa sama Allah gaba kuma da kana istighfari, astaghfirullah, 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 kuma kana kallo ko kuma kana gulma kana istighfari. An zanna majalisa ana ta cin naman mutum, kuna ta zage shi, kuna cin mutuncin shi. In an kawo gare ka kai ma ka faɗi laifi, kayan a kawo kana astaghfirullah. Irin na mata me suke cewa mata, Allah na tuba kuma sai a faɗi zunubi. Da ma bari ya kai sai an kare an ce Allah mun tuba, ba sai an ware gabatar da juma sannan sannan kuma a abka Allah ya kiyaye. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayan shi ya ce wa lam yusifu ala ma fa'alu, ba su dage suka ɗauki suka ci gaba da aikata mugayen ayyuka ba, alhali sun san ba su da kyawu. Saboda haka ake son wato mutum ya yawaita istighfari da roƙon Allah subhanahu wataala. An rawaito Luqman, Luqman dai wannan wanda Allah ya ce wa laqad atayna Luqman al-hikma, cikin abubuwan da aka rawaito, an rawaito ya ce ma dan shi, ya ce kai yaro ka saba ma harshenka da Allahumma ighfirli, ka saba yawan gwanin Allahumma ighfirli cikin wasiyoyi da ya ma dan shi. Ya ce saboda Allah ta'ala yana da wasu lokuta wanda in an roƙe shi a ciki ba ya mai da wanda ya roƙe shi. Haka Hassan al-Basri ya ce ku yawaita istighfari a cikin gidajenku, a cikin tabulolinku inda kuke zama ku ci abinci, a bisa hanya kuma a cikin kasuwanninku, a wurin zamanku, duk inda kuke, domin ba ku san ina ne gafaran Allah za ta karna. Ko'ina ko'ina kake kana busa mutu istighfari, kana cikin mota istighfari, kana tafiya kasa istighfari, ko ina kake istighfari kai tai, don baka san ina ne istighfarin wato zai sa Allah subhanahu wataala ya gafarta masa gurin shi ba. A rawaito wani mutum yana kwance ya yi lailan, sai ya kalli sama, ya kalli taurari da daddare, sai ya ce sama da taurarin nan na san cewa kuna da Allah subhanahu wataala wanda ya halice ku ba ku ba halicin ku ba. Yace Allahumma ighfir li, Allah kai mana gafara, fa ghufira lahu. Kuma sai aka gawarta mai. Aga yayi tawassuli da ni, yayi tawassuli da halittar da Allah subhanahu wataala ya mahalitta, sannan ya roki Allah subhanahu wataala kuma Allah ya gafarta mai. Haka aka rawaito cewa wani mutum ya aikata zinubai da dama, sai ya ta cikin daji ya tara ƙasa haka, yayin tara ya ƙasa haka sai ya matashin kai da ita, sai ce Allah kai mana gafara, ka gafarta mana zinubai na. Sai Allah subhanahu wataala ya ce lalle wannan mutumin ya san yana da Allah da yake gafara kuma yake azabtarwa. Allah ya ce to a gafarta mishi. Saraka duk wanda ya roki Allah subhanahu wataala gafara, Allah subhanahu wataala zai gafarta mishi. Ga hadisin da aka rawaito cewa Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wani bawa ya yi zunubi, sannan ya ce Allah na aikata zunubi ka gafarta mini. Sai Allah ta'ala ya ce bawa na ya san yana da Allah wanda yake gafara zunubi, kuma yana iya kama bawa da wannan zunubi, in bai tuba ba to na gafarta ma bawa. Sannan aka ɗauki lokaci kuma bawa sai ya koma ya kara ce ma Allah na aikata zunubi, wani zunubin da ma Allah ka gafarta mini. Allah subhanahu wataala ya ce bawa na ya san yana da Allah mai yin gafara kuma mai yin azaba, to na gafarta mishi. Sannan ya kara, Allah ya kara faɗin hakan. Allah subhanahu wataala ya ce tunda dai bawa na ya san akwai mai gafara zunubai, to bawa na ya aikata abin da yake so ya yi, mana in dai zai aikata kuma ya tuba, kuma ya aikata ya tuba, ya aikata ya tuba, to ya tayin hakan. Muna ganewa ku? Yawwa, haka ake so da yawan tuba, saboda ba kowa ne, in ba kai wani zurfin ba sai kai wani, amma wani wanda kawai ba zai saba ma Allah ba mu shi ba wai an ce dole sai kai kadai kai ba. Halittar ka ce rauni gari, kuma mai amfanin Allah mai gafara ne. Menene amfanin suna Allah mai gafara, mai karɓar tuba, mai yabewa? Ba sai ka yi abin da za a yabe wa a gafarta a wasa ko ba haka bane? Ko haka amfanin suna Allah mai gafara mai yawan gafara kenan. Al-Ghaffaru, Al-Ghafuru, Al-Ghafir sunayen Allah ne. To yaushe ne zai maka gafara? In kai ba daidai ba kace a yabe maka, ko sai maka gafara a yabe ma Allah ya yabe mana. To da haka dai wannan hadisi yana jan hankalinmu, yana faɗaitar da mu cewa mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala wato gafarar zunubanmu, kuma mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala biyan buƙatunmu. Kuma wannan hadisi yana daga cikin wato dalilan da suke nuna yawan rahama Allah subhanahu wa ta'ala da gafarar Allah, cewa duk yawan zunubai gafarar Allah ta ishe su. To babu wani zunubi da za ka aikatawa ka ce Allah ya yabe maka, Allah ba zai yabe maka ba, ba yi shi ba. Sai dai ba Allah kama shi ba. In dai Allah kama shi ka tuba, to Allah subhanahu wa ta'ala zai yabe maka. Ko wani kama ba daidai ba ka roƙe shi ya bi ma yake ya bi maka, to Allah subhanahu wataala zai cewa ban nabi shi. Kama ba daidai ba, lalle kai shiga haƙƙi, kuma ka roƙe shi ya bi yake ba ya bi ma, to shi da Allah. Saboda ka yadda ake, baka kai kamar duniya ba kana dauke da rai ba, da ran ka ji wani jika ce Allah wani na maka rai ka saka ya bi, mun yace shi ko ba ya bi ya je lahira. To lahira da shi da Allah ne ba su. To da kai abin da Allah da Allah ya ce ai shi kuma ya kiya. Shi kuma Allah ba wai azaba zai mishi ba. Allah zai ce tsakaninka da wani ya ce ka yabi ka kiya biwa, me kake ba shi? Me yawa? Ba za a biya ka. Kana da lada ka za, ba za a rufe cikin lada ta Allah a miƙa maka. Kai kuma sai Allah ya ce to ka san ni ma ka mana ne biya. Kana san haka? Wannan wani hadisi yana nuna mana mahimmancin wato kada ita Allah subhanahu wa ta'ala da ibada. Bauta ma Allah shi kadai ba tare da haɗa shi da komi ba, cewa da mutum zai mutu
yaje wurin Allah da zunuban da ba shirka bane. Duk zunubai gaba ɗaya babu shirka a cikin su, duk yawan su Allah ta'ala yana iya gafarta su. Saboda dai shi haka ma haƙƙin shi ne aka shiga, amma ba ɓangaren shirka da Allah subhanahu wata'ala ba, to Allah zai gafarta musu ko da sun cika duniya. In dai babu shirka cikin su, babu bauta ma wani Allah, ba dogaro da wani Allah, ba ƙauna a wurin Allah, ba tsoron wani Allah, ba ɗaukar haƙƙin Allah daga cikin haƙoƙin Allah a kai ma wani, ko dai babu cikin wannan tsabar tauhidi, tsabar sanin girman Allah ka tafi da shi, to Allah zai gafarta. Diyo Allah zai zo maka da gafara irin yadda ka cika duniya da shigantaka da shirme. Amma dai saboda kana da babban kundi, kana da babban girgam abinda sama da shi Allah ya duniya gaba ɗaya, to shikenan ka tsira. Amma dai ba haka aka so su aka yi ka girma Allah subhanahu wa ta'ala lami lafiya, domin Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yashaa. Shirka Allah bai gafara shi, amma yana yin gafara abinda bai kai shirka ga wanda ya ga dama. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida, duk wanda ya shirka da Allah to ya bace bata mai nisa, Allah raba mu da bata mai nisa. Ga wannan shine karshen wato karatu wannan littafin mai albarka. Da fatan Allah subhanahu wata'ala wanda muka karanta a cikin shi waɗannan lokuta da muka ɗauka masu yawa muna karatun shi na kusan wata, yanzu mun yi wata nawa kenan? Ha? Mun kai wata bakwai? A ba a yi shekara. Sati 40 ya kai shekara. Satinmu ne 43. Ina ga kusan azumi ne muka fara. Kusan shekara guda. Wata goma. Wannan kuma azumi, an ketare azumi ne. Wata goma ta azumi. Kusan shekara ce. Akwai azumi. Shekara na gudu. Allah ya sa mu tsira ranar kiyama. Wannan shi ne ƙarshen karatun mu insha Allah. Kafin mu sa sabon littafi za mu ci gaba da tafsiri insha Allah. Tunda mun ga mu masu rauni ne ba za mu sa kuma kuma da tafsiri mu tunanin sa kanana. Masu sauki masu saurin bayani. Allah ya sa mu dace. Amin. Ku ga mun da bukatun mu gaba ina nufi. Amin. Wai yana tambaya istighfar yana yayi hada bashi? Eh, yana yayi wa mu istighfar ko me yake yayi ma? Ba garin komi. Ba na ce yana yayi bashi? Ba yayi wa ma. Ba yana sa saboda karo ki Allah gafara sun biyo ne tsakanin kare da mutum. Kuma shi ba shi yaba zulubi ne. Ba shi halali ne. Halali. Ni ba ba zulubi ba ne. Ko mutuwa kai yana bin ka bashi. Ba zulubi kai ba ka samu mahalla. Haƙƙin wani ne amma ka tafi da shi ta hanyar da Allah ya hada. Ba face kai ba. Ba zalunci kai ko wayo ba. Ba shi ka ci aka wani ba na bashi. Ba shi kenan. Ko kuma kuka yi wata harka ba shi ya tsada mutanen mu. Wannan dai ya halitta. Ba ne mu gani. Sai dai saboda haƙƙin wani ne. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana barin haƙoƙin mutane tsakanin su. Tsakanin ya da bayi kuma sai ya yi waɗannan haƙoƙi. Idan sai bayi in ka yawaita shi yana sa cikin yayewa da ɗauke ma matsaloli da Allah zai yi ya kawo ma mahitar da za ka samu abin biyan bashi da biya. Shi ne ma'anar wannan ba wai a yayi maka. Na'am.
Azumi da ake cewa na
yana tambaya cewa azumin da ake na kwana uku ga kowane wata na 13, 14, 15 kwana ya rago wannan su kwanakin ba su ba. cikin wata ana dauka. Ana iya daukar na farko ko kuma na goma ga farko kana iya daukar wasu cikinsu. Farkon wata ɗaya ga wata biyu ga wata uku ga wata, ko uku ga wata hudu ga wata biyar ga wata, ko kuma biyar ga wata bakwai ga wata takwas ga wata. Kuma kana so sai ka ɗauki ƙarshe kwana goma na ƙarshe kana iya daukar su. 21 da 2 da 3, 23 da 4 da 5, 26 da 7 da 8. Wannan bai sun sun kai waɗannan dai na tsakiya su suka fi falala. Amma duk wanda ka yi insha Allah ka yi azumin kwana uku na kowane wata. Wajen da yake arwallah ai ya kusa kaiwa ƙarshe sai arwallah ta kai. Wani da za a yi koko da ya bayan za a yi dawo. Ta hankali kuma ka iya wata karan baki. Ita kai baya za ka komawa ka faru. In abinda ya karya ma ita ba wanda sai ka koma makewa ya bari. In fitsari ne ka yi yana neman kurcewa ka ga dole ka je makewa ya. In kuma iska ne shi kenan. Iska ne ya to kuma ya fi iska sai ka dawo baya ka wara. Ba a cika ba a yi yawa. Dawowa ake baya. Allah ya samu dace. Mutum da ya je ganin mara lafiya likita ko da yake sai iska ake bakin kowa. Wai na ya tsayawa ne ya addu'a kuma ya samu ladan ziyara ganin mara lafiya. Ka so ka shiga, sannan ka zo kana cewa ita za a yi shiga ba za a manta. Ladan ka ta tabbata. Da kai da wanda ya shiga ya yi abin nan da ɗaya kuke. Ya addu'a, Allah ya ba su lafiya. Allah ya sa karbara ne ka koma ka bibiya. Kai ma za ka samu lada cikakkiya irin yadda aka ba waɗanda suka yawo cikin likita suka ga mutane. Saboda ana amfani ne da dama kuma kai ka zo baka same ta ba. Na'am. Wai jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Hassan da Hussein wai tara ka yi su boko ne ba tara ka yi su ba tara ka yi su daban da ba ka yi su asan shi ke babba shi aka haifa sai da ya yi wajen wata goma ma tsakanin shi da dan uwan shi sai da san naka yi mun ta ga ba Hassan da Hussein ba ba irin ba ta gwayi ba ne ba yin biyu ba ne yadda ya yi ne. Amma saboda yadda musulmi ke ƙaunar manzon Allah, suke ƙaunar jinin manzon Allah, suke ƙaunar iyalin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai aka mai da abin ba kamar su yin biyu. Sai ya zama da ka samu yin biyu kawai sai ka samu su hantsin Nufsi. Tunaninka waɗannan Hassan da Husaini su ma tagwaye ne, saboda yadda kake son su kake sa kakansu da babansu da mamansu. Sauran ka daban-daban su kuwa da gani ne ba wai tagwaye ba ne. Na'am. Wai mai karatu? Wai mutum ne yake da janaba bai san yana da ita ba ko? Ko dai yamanci? Ka samu janaba ba ka sani ba. Yana yi waka sami da baka sani ne. To haka yi kuma kake tambaya. Sai dai a ce mutum janaba ta sami shi ya mance ba. To mutum misali janaba ta samu mutum ya mance da ta sami shi kuma ita karatun Qur'ani. Sai ya tsaya. In diba waye. In diba yake yana rike da Qur'ani to sai ya aishi. Da shi tsarki wanka in akwai dama. Da ya wanka sa ne ya zo ya kama alƙur'ani kan ta an kuma da kai da yake yi to duk da haka nan dai ana son mutum ya jiya wanke wannan jaraba din da zai ci gaba da karatu. Amma tun da ka ne kake yi in ka tsaya ba kai laifi ba, amma dai yanzu samu ne ka wanke. Kana ganewa ko? غسل الجنابة في الرقاب أمانة فأداؤها من أعظم الإيمان. وأن كان جنبا وأمانة أتكوية قوة سبك وأن أمانة دن وأتوينا لك تسمى في جرمة أيكان إيمان لأن فأنا قد لوك جندا أكا جاذبيك جنبا كي قوقوا kai sauri ka jika ka wanke wannan jaraba din shi ne addini. Allah ya samu dace. Shikenan. Ba kira sallah.